Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 22 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Yakin Rasha a Ukraine ya dauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya dauka. Yan kasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita daga kasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya bada umarnin fada da daukar sojoji, musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaki a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida wa babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba cewa Amurka na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassan mashigin tekun Taiwan.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ya gabatar da jawabi a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya na bana, inda ya tabo batutuwa da yawa ciki har da tsaro da kuma sauyin yanayi. Bayan haka za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta ja kunnen masu ruru ta wutar rikicin siyasa a kasar. Wannan na zuwa ne yayin da ake gab da fara shirye-shiryen zaben shekarar 2023. Masu ruwa da tsaki sun yaba da wannan kira.
Wannan abu da tsaro ta yi yayi daidai, kuma abinda yasa nake goyon bayan ta haka, wato daga baya-bayan nan ta tashi sosai, ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta murkushe waɗannan ta'addancin da ake sako-sako da lunguna-lunguna a arewacin ƙasar nan.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa a yayin da ake gab da fara yakin neman zabe ga dangadan a ƙarshen wannan watan na Satumba, jam'iyyar APC ta yi wani taro a jihar Neja don duba matsalolin da jam'iyyar ke fuskanta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yakin Rasha a Ukraine ya dauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya dauka. Putin ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta talabijin ga al'ummar kasar a safiyar jiya Laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na kasar mu, ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare Rasha da mutanen mu. Wannan ba cika baki bane. A New York na Amurka, shugaba Joe Biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya akan Moscow karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi. Biden ya kuma soki shirye-shiryen Putin na fada da daukan sojoji 300,000 da gudanar da zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine inda sojojinsa ke rike da wasu yankuna. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya ce ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar EU sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa ƙasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. Borrell ya shaida manema labarai da yammacin jiya Laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin New York cewa har yanzu akwai buƙatar wakilan ƙungiyar EU su tantance cikakkun bayanai kan matakin takunkumin, amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai ɗaya. Ya ce yana da muhimmanci ministocin su gana tare da aika saƙo mai ƙarfi a daidai wannan rana da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwa na faɗaɗa ɗaukan sojoji da ke jiran ko ta kwana, kuma Putin yana ƙoƙarin lalata Ukraine. Borrell ya ce banda tsananin wahalhalu da har-harar Rasha ya kawo wa al'ummar Ukraine, kuma Rasha ta zaɓi ƙara tsawaita asarar yaƙi ga al'ummar ƙasarta.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban Niger Muhammad Bazoum ya gabatar da jawabi a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar da ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugaba Bazoum ya taɓo batutuwa da yawa da suka shafi ƙasar sa, ciki har da tsaro da sauyin yanayi. Kamar yadda za a ji a hirar da Naira Sarfila Hashim Gumel da ke birnin New York yanzu haka.
A yau shugaban Niger ya buɗe taro da jawabinsa, shine na farko wanda ya yi jawabi kamar yadda kika sani ji shugaban Najeriya ne ya buɗe ranar, kuma ya kawo batutuwa a jawabinsa da suke damun ƙasarsa, musamman na sauyin yanayi. Kin san yadda Niger take fama da matsala irin ta sauyin yanayi da tsaro, to da duk wani ayyukan tsaro da suke yi a yankin tafkin Chadi wanda ya haɗa da Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. To shugaban Niger ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya kamar sauran shugabannin kasashe yadda suke fitowa su bayyana abubuwan da suke damun 'yan ƙasarsu da kuma hanyoyin da suke ganin Majalisar Dinkin Duniya ya kamata ta ɗauka da hanyoyin da za a samar da jin daɗi ga mutane na duniya da abubuwan da suke buƙata.
To bayan shugaban Niger kuma waɗannan shugabanni ne za su yi jawabi a yau?
To a duk da yake yanzu haka ana cikin kan jawabin. To sauran kasashe da suka yi jawabai sun haɗa da Botswana, akwai Congo da Rwanda wanda su masu yi kira da abar wannan yaƙi da ake na Rasha, wanda sanin ki ne sun nuna cewa duk da yake shi ne maƙasudin matsalar da ake fama da ita, ƙarancin abinci da makamashi da dama dai sauran wasu abubuwa da suke addabar yankunan Afirka musamman abinci.
Madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden ya shaidawa babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba cewa Amurka na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassan mashigin tekun Taiwan, kuma tana ci gaba da yin adawa da sauye-sauye na bai ɗaya a cikin halin da ake ciki ta kowane ɓangare. Wannan dai shine karo na farko da wani shugaban Amurka mai ci ya fito fili ya bayyana manufofin Amurka game da Sin da Taiwan a jawabinsa a Majalisar Dinkin Duniya tun shekarar 1971. Ya ce za mu yi amfani da diplomasiyarmu wurin warware rikice-rikicen cikin lumana. Muna neman tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun Taiwan. Mun ƙudiri aniyar tabbatar da ƙasar Sin guda ɗaya wadda ta taimaka wajen hana rikici shekaru 40. Kuma muna ci gaba da adawa da sauye-sauye na bai ɗaya a yadda ake daga kowane ɓangare. Har ila yau, Amurka ba ta goyon bayan 'yancin kai na Taiwan. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa ƙasar Rasha, inda ta zargi Amurka da yaɗa jita-jita game da sayar da makamai don ɓata sunan Pyongyang. Jami'an Amurka a farkon wannan watan sun ce Rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga Koriya ta Arewa don amfani da su a fagen daga a Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka buga a kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA, wani jami'in ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya yi watsi da zargin na Amurka. Mataimakin babban daraktan ofishin kula da kayan aiki na ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya ce, ba mu taɓa fitar da makamai ko alburusai zuwa Rasha a baya ba, kuma ba mu shirya fitar da su ba, a cewar sanarwar KCNA.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Yanzu da ake gab da fara hada-hadar babban zaɓe na shekarar 2023 a Najeriya, rundunar sojojin ƙasar ta fara jan kunnen masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na ƙasar da su yi wa kansu kiyaman laili, domin kuwa rundunar za ta ɗauki duk matakin da ya dace kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
That the 2023 electioneering was soon commence, it's important that I also reiterate that Nigerian Army under my watch remains loyal to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. On behalf of the officers and soldiers of Nigerian Army,
babban hafsoshin mayakan Najeriya kenan Lieutenant General Faruk Yahaya ke bayanin cewar kwanan nan za a fara hada-hadar babban zabe na shekara ta 2023. Yana da kyau a jaddada cewar rundunar sojojin Najeriya za ta ci gaba da kasancewa mai biyayya ga kundin tsarin mulkin Najeriya. A madadin hafsoshi da sojojin Najeriya baki daya, ina jaddada kudirinmu na ci gaba da kare yanci da daukacin Najeriya, sannan za mu ci gaba da aiki tare da sauran rundunonin sojoji da mahukumin tsaro wurin samar da kyakkyawan yanayi na gudanar da shi wannan zabe. General Faruk Yahaya kazalika ya kuma ja kunnan masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na kasar nan.
Let me take this opportunity to advise those fueling crisis in various parts of the country to desist.
Ya ce bari in yi amfani da wannan dama wurin yin gargadi ga masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na Najeriya da su yi wa kansu kiyamun leli. Domin kuwa rundunar sojin Najeriya a cikin ikon da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bata za ta ci gaba da tabbatar da cewa duk 'yan ƙasa masu bin doka suna gudanar da harkokinsu ba tare da tsoro ko fargaba ba. Tuni dai masu ruwa da tsaki irin su Bashir Dan Musa ke ganin wannan mataki na rundunar mayakan Najeriya abu ne da ya dace.
Ya kamata duk mutanen da ke da wasu aƙida na neman tada zaune tsaye a ƙasar nan, to ya kamata shi wa Allah shi wa Annabi su maida makamansu a cikin kube. Yanzu ba lokaci bane za a ja hankalin jama'a na batanci ko kuma kokari a ga cewa an kawo fitina a cikin al'umma. Don abu da ya tsaro tai yayi daidai kuma aikin ta ne akan ta haka, kuma abin da yasa nake goyon bayan ta haka wato daga baya-bayan nan ta tashi sosai, ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta murƙushe waɗannan ta'addancin da ake sako-sako da lunguna-lunguna a arewacin ƙasar nan Tumbana, arewa maso yamma. Ka kuma ina ganin cewa idan suka ci gaba da wannan yunkurin da suke yi, ina ganin za a ƙara samun sauƙi sosai bangaren tsaro. To daga za a sake samun natsuwa wajen aiwatar da zaben da ake son a yi na shekara mai zuwa 2023. Kuma idan ci gaba da wannan abin take na yanzu za a samu sauƙi. Kuma aka samu sauƙi za a yi zaɓe cikin lumana a wuraren da ake ganin cewa zaben yana yana iya gagara a yanzu.
Yanzu dai abin jira gani shine irin ƙarin rawa da sojojin za su taka wurin taimakawa hukumomin faran hula domin gudanar da babban zaben a daidai lokacin da sassa daban-daban na Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, jam'iyyar APC ta yi wani taron jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya a birnin Mene da ke jihar Neja da nufin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye jam'iyyar kafin babban zaben shekarar 2023. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yayin da wa'adin kama yakin neman zaɓe gadan-gadan yayi a Najeriya a ƙarshen wannan wata na Satumba, kamar yadda hukumar zaɓen Najeriya ta ayyana, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da tarurruka daban-daban da nufin ƙara ɗinke duk wata ɓaraka da ke tsakanin 'ya'yanta domin tunkarar babban zaɓen na baɗi. Akan haka ne ma jam'iyyar ta APC ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a APC a jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya. Mataimakin shugaban APC na Najeriya mai kula da jihohin arewa ta tsakiyar, Alhaji Ma'azu Bawarijau, ya ce suna da tabbacin shawo kan duk wata 'yar matsalar kafin babban zaben na baɗi.
Kamar yadda shugabanmu His Excellency Senator Abla Adamu ya gaya mana Najeriya da 'yan party cewa insha Allah kafin zaben 2023 insha Allah duk wani dan gutun matsala da dan gutun kace na ce a party mu insha Allah za mu kai ƙarshe. To shi za ka ga mun yi zo yau mun tattauna da su mun ji abin da ke musu ciwo kuma in Allah ya da abin mai sauki.
A nashi gefen kuwa mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce za su tunkari babban zaben tamkar yaki.
Zuwa wurin zabe kamar yaki ne lokaci in an gama sai mu zo mu rungume juna. Amma da zan fahimce ai wannan yaya na ne, wannan kaza ne, wannan ba ruwa da wannan.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun yi tsokaci.
Sunana Comrade Ambassador Suleiman Abdullahi, State Youth Leader na APC na Niger State. Abun da na ce muke so yanzu daga wurin da za a fara tarin na kuriyar ma da ake nema ya kamata mu ma muna zauna a wurin. In short ma ya za yi committee na youth a ce ba youth leaders ne za su dinga heading committee din na ba kuma da matasan za a je ana magana. So na gaya musu daga can federal ari zuwa kasa in za a yi tarin na committee na youth mobilization ya zama to youth leaders sune za su dinga heading.
To sina na Honorable Isa Umar Aliyu ni ne shugaban masu lalura na jam'iyyar APC na jihar Niger. To babban matsalolin mu shine na farko dai kamar da na fara cewa rijiya ta bada ruwa guga hana har kwanan gobe in ka zagaya jihohin Najeriya gabaki daya har gwammamu ma da muke a jihohi ƴan uwana masu nakasa da suke kananan hukumomi tamkar ma su ba sa ci ba a mayi da su din ne an zo daukan shawara na abin da za a kai ga jam'iyyar APC.
Haka zalika da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a wannan taro sun yi fatan gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari za ta kammala duk wasu ayyuka da ta fara a jihar Niger a ciki har da tashar ruwan Baro. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata kun ji ra'ayoyin mutane daga Jamhuriyar Niger kan rigakafin zazzabin cizon sauro da hukumomin lafiya a kasar ke badawa a kokarin da suke yi na kawar da zazzabin cizon sauro a kasar. Inda a wannan makon shirin zai tattauna da shugaban sashen yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Maradi don jin muhimmancin rigakafin da kuma sakamakon da ya fara haifarwa a hirar su da abokin aiki na dake Maradi wato Mansur Sani.
Sunana Lawli Shehuna ni ke kula da yaki da musassarar cizon sauro cikin jam Maradi kuma ma'aikatar mai ita ce Direction Regional de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales.
Menene za ku ce game da rigakafin zazzabin cizon sauro da ake yi wanda ake kira da suna CPS, me manufofin shi ko kuma menene ya kumsa?
CPS dai shi ne Chimio Prophylaxie du Paludisme Saisonnier. Abin da ake nufi rigakafi na musassarar cizon sauro lokacin damina, kuma lokacin damina ma lokacin da ruwa sun bunƙasa ƙwarai ana ruwa koda yaushe inda musassara ke ta'azzara tana damun jama'a. Kuma wanda ta yi damuwa su ne mata masu juna biyu da yara ƙanƙana daga sabon haihuwa zuwa shekara biyar. Ita ma'anar CPS ma'anar wannan rigakafi kun san ana cikin kokowa baɗa allura ta rigakafi duk da yake an same ta amma gwamnatin mu ma tana nan tana yunkurin kwaman da ɗan magunguna kwaman da ɗan alluran wanda za a fara ana cikin jiran wannan ga hin wannan ya samu sai an ka samu ga husa'a ta rigakafi masu sarki don sauro ta ba da ƙwayoyi abu ne wanda ba Niger ne kare kai shi kasashe da yawa na yi ne nan duk kasashen da kun ga sani wanda ke waye da mu suna yin shi tsare kuma gaba ɗaya ne muka yi su yanzu na kun ga muna cikin zuwagayi na uku to in ka taibe ne sai ka iska yana yin shi daidai da ta yi dai in ka taibe Burkina ka iska shi daidai yanzu suna can suna rabo ne in ka taibe Cote d'Ivoire haka nan tare ne muka yi shi ba a yin shan jidan da in ka ga an sako kwanakin da za a yi shi to in ka kewa cikin kasashen duk kwanakin da yin shi ne yasa kun ga wani bai ba a yi gudawa shi CPS yau za ne waye ma mutane kai abin da gani da ita magani ne za a ba yaro so uku za a ba shi kowane wata da rana ɗaya a ba shi gaban likitoci shahadi yanzu sauran gobe ko shi za ta ba shi daidai wannan lokacin shi shanyi kun ban da gobe haka kuma san an yi tsawon wata hudu ana shi yanzu ma akwai wasu gundumai inda an ka kara wata guda-guda kamar yanzu da tasawa da nan Maradi cikin garin Maradi wata biyar za a yi ana shi kenan nan Maradi da tasawa sai an kai Nuwamba ranar
to me haka ke nufi likita?
Wato abin da kani wannan maganin in an ka ba yaro shi ya sha wata guda za shi daidai shi na aiki cikin jini ne kafin shi kare wannan aikin sai a zo a sa dozen dose ta ci gaba da wancan ta kama inda wancan na wani tsaya ita ta ci gaba da wannan in an kai sati hudu kafin wannan shi idan kariya an zo an ba da na uku kuma yanka sa wasu sati hudu kuma kafin wannan na uku shi kare na hudu ya zo haka za tai sai an kelku sorta wayo ne yake mada mana ko da yaushe cikin jinin wannan wanda ke ba maganin nan yaran nan sabuwa haiwa zuwa ba sabuwa haiwa bane daga wata uku ne zuwa shekara biyar ko da yaushe cikin wannan lokacin akwai maganin sai fa cikin jinin su to matsawa kuma mudda akwai wannan maganin babu yar za a yi kwayoyin masasarci don sauro su zama na cikin jinin yaro balle shi masasara
to wani irin bambanci ko canji aka samu daga shekarar bana zuwa bara
ayan kun diban kullun war haka da kunta gidan likitoci da an ta gidan likita za ka gane an malati wasu kwance kasa wasu zama da ga sunan sun cika likita ma likitocin su kan zama ba san wa za su yi da su ayi ta aiki haddari to yanzu ko tai ku cewa ya gidajen likita kahin kare sha da yanku ga nan malati dai ne za ku gani tunda an kama da CPS an ciwo kan wannan matsala kuma babban masasara irin wanda sai an ta gidan hospital yanzu babu ta ka gara ba ke ce mai babu su da in ka tai pediatrician hospital busa garo guda CPS ke yaro 6 ko 7 busa garo guda banda wanda aka sa zazzabni dakunan ma ba dakin na pediatrician ba he dauka adadin yaran da ke zuwa kun gani yanzu in ka tai pediatrician bai wuce ba ka SK yaro guda daya busa garo ai ko an ci gaba kwarai wato kun ji CPS wannan yanzu matsalar da muke samu guda ce za ku ganin yaro akwai daidai wanda ana ba su ma suna zuwa ana ba su maganin CPS amma sai ku kusa musu sara to wannan na tabbata da can gida kun san na ce muku ana ba da comprimé wanda ko yaro za ta ba da can gida to mun bincika mun ga uwayen yara ba su bin wannan umurni sai su koyi magana a ce bari a aje magaji ne in ba har lahiya ba shi ko ko bari a aje kai dai ba dai su ba da wannan magani shi kasa tunda ai na kutumta muku son ne akai a samu concentration din wannan maganin cikin jinin yaro tsawon wata hudu ce ko da yaushe akwai ce ciki yadda ita su uwayen ba su san shi ko sabuwa zuwa ce ke ba haiku to an zo an ba da so dai kawai tunda sai an samu wannan ukun za a samu concentration cikakka cikin jinin yaro to dan ba so kada so guda dai ba ba wannan salon biyu gida ai yakin banza to shine muka jawo hankalin uwayen yara kar su yi wasa da wannan in sun ka rike daidai yadda an ku likitoci sun ku da mu da waya ne kwarai za a samu masasara da waya
dan an waiwaya akan zazzabin cizon sauro a wannan jaha ta Maradi da ma kasar Niger baki daya misali
dan sati biyu da sun kauce mun raskwana mun diba mun yi wannan lasahi mun diba mun ga wajen turwasan milka turwasan mil 300 an ka samu raguwar su gabara bana kenan inda ma kuna suyur din ministan lasante shi ma ai yayi wani point of press inda ya gwadi cikin kasar ta Niger gaba dai an samu raguwar da kusan rabi na masasarci da sauro dangance da bara da sauran shekaru sun kauce kenan kun ga yakin da muke masasarci da sauro lalle yana da riba ana ci gaba kwarai gari
to likita wani irin kira za ku yi ga al'umma ko kuma jama'a dai baki daya akan yanda ya kamata a yaki wannan masassara ko zazzabin cizon sauro a wannan jaha da ma kasa baki daya
kun zan fara muku kun san masassar cizon sauro yaki da masassar cizon sauro mu likitoci mu mun yi kadan da mai da muka dai in jama'a ba ta kama ba bayan za a yi dai ku ji ba ku gani gwamnati na yin kurin ta iri kun ga shine rabon gidan sanyi ba da dai ba an kai rabon gidan sanyi an dauki nauyin masassara da babba da yaro kyauta ne gidan likita an dauki wannan nauyin gwamnati ta dauki wannan nauyin kuma yanzu busa gare yaki to amma mu abu guda ne muka so ga jama'a su gane da su ma sai sun kawo nasu kokarin da muka so gare su shi ne na kyautata mahalli wannan dauda ta tayyawa cikin gari da cikin karkara da wani shifke-shifke cikin gida ka zo cikin gari ka iske in baka yi hankali sai ka fada gidan wani saboda diban ga gona ce a shewayin gida an shirke bayan gida an shirke cikin gida sai ka fada cikin gida mutane to wannan shifka hakin cikin gari shi ke kawo sauro bayan ya ke hankali cikin gari yau jama'a su diba su ne wannan yan hakin daga shifka bayan gidanka ta yana za su yi sarai in dan kai kamar da sosara nawa za ka kashe abin da za ka kashe ya goma dan wannan hakin da ka shifka gidan duk da ba bai wuce ka kai da dane dare biyar ba to in an kama yaro gidan likita ko yaro ko babba abin da za ka kashe ya yawa gari duk da yake an ce kyauta ne ko kudin mota zuwa gidan likita da abinci na za ka kashe kun gani dan hakari ya kai ya magani a kyautata mahalli a bar shirshirke cikin gida wasu kwankwana da wasu sakaini da wasu korai ko kuma guntun tukane da ke cuka da ruwa yau nan sabu lokaci zuwa yana labe suna bunkasa wannan din ruwan da kuka gani ya wani bi cikin randa wannan din ruwan masoyi yayin sabu ne wannan kenan a ke bakin kiran da muka ma jama'a kenan
to likita mun gode
masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Mansur Sani, sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau sako ne daga Ashiru Usman daga jihar Jigawa, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, dan Allah ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin jihar Jigawa da masano da shuni da ma kungiyoyin kasa da kasa na neman kawo mu al'ummar masarautar Hadeja agajin gaggawa a bisa ittila'in ambaliyar ruwa da take ci gaba da lakume dukiyoyin biliyoyin nairori, domin wallahi al'ummar masarautar suna cikin halin rudani da rashin tabbas, duba da cewa har yanzu wannan lokacin ruwa na sake zuwa. Allah ya sa kokena ya je kunnuwan da suka dace, kuma Allah ya mayar musu da mafificin alheri, su kuma wanda suka rasa rayukansu Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Amin sama amin. Shi kuwa Sani Muhammad Chindo, unguwar korafin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, cewa yayi, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wallafa hotunan Zahra Buhari na kammala digiri da Aisha Buhari ta yi abin takaici ne ganin yadda aka dauki dogon lokaci jami'o'in kasar ke rufe sanadiyar yajin aikin malaman jami'o'i. Ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu kaunar mu ba wanda muke kauna ba. Amin summa amin." Daga ƙarshe kuma sai sakon Rilwani Ibrahim London daga jihar Adamawa, shi kuma cewa yayi, "Harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa ɗaliban jami'ar Yamai na jamhuriyar Niger, inda suka raunata wasu daga cikin ɗaliban, wannan abin Allah wadai ne. Muna fata mahukuntan ƙasar za su ɗauki mataki da ya dace domin hana hakan faruwa nan gaba." To madalla, mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yakin Rasha a Ukraine ya dauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya, bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya dauka. Putin ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta talabijin ga al'ummar kasar a safiyar jiya Laraba cewa, "Idan ana barazana ga wasu yankuna na kasarmu, ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare Rasha da mutanenmu. Wannan ba cika baki ba ne." A New York na Amurka, shugaba Joe Biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya a kan Moscow karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya ce ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar EU sun amince da ci gaba da kuma kara yawan tallafin soji da suke baiwa kasar Ukraine, da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. 'Yan kasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da kasar banda na dawowa, bayan da shugaba Vladimir Putin ya bada umarnin fadada daukar sojoji, musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Ministan tsaron kasar Rasha, Sergey Shoigu, ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji 300,000 waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.